Jama'a, sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60 masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a kasar Jamhuriyar Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmusi Garba ne da Hafsa dan mai suro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Za a ji ƙarin bayanin ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya kai Najeriya yau.
Bayanan sirri wanda za su kai ga gano wa'annan 'yan mata na dabci da aka sace ba tare da an zubar da jini ba.
Daga cikin abubuwan da ziyarar ta haifar kenan, za kuma a ji ƙarin bayanin ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai jihar Benue ɗazu. Sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi game da tasirin ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya kai Najeriya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2025. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Amurka ta faɗa yau Litinin cewa har yanzu ba ta ji daga Koriya ta Arewa ba, tun bayan da shugaba Donald Trump ya amince ya haɗu da shugaban Pyongyang Kim Jong-un wanda yake saniyar ware. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a ziyarar da ya kai Najeriya ya ce ya kamata Amurka ta ji wani bayani kai tsaye daga Koriya ta Arewa, amma ya nuna ba shi da wata damuwa na cewa ba a sami wani martani ba da ga amincewar da Trump ya yi na ganawa da Kim akan janye makaman nukiliya a yankin Koriya da kuma wasu batutuwa. Kamar yadda kuka sani, wannan abu ne da ya faru a baya-bayan nan, a cewar Tillerson. Zai ɗauki matakai da dama wanda ya kunci zaɓar wajen haɗuwa da kuma amincewa kan abin da za a tattauna. Na san wannan su ne tambayoyin da mutane suka matsu su ji. Ina kira ga mutane da su ƙara haƙuri, mu zuba ido mu ga abin da zai faru. Ya ƙi yi wani hasashe kan inda za a yi zaman shawarwarin, inda ya ce yana tunanin zai fi kyau a ce waɗannan maganganu an yi su cikin sirri kuma tsakanin sassan biyu. A wani gefe kuma, mai ba da shawara kan harkokin tsaro na Koriya ta Kudu, Chung Yi-yong, ya yabawa China a yau Litinin kan rawar da ta taka na shawo kan Koriya ta Arewa ta amince da shawarwarin kawar da makaman nukiliya a zirin na Koriya. A halin da ake ciki kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai yanke tsawon ziyarar da yake yi a Afirka da kwana ɗaya domin tunkarar waɗansu al'amuran da suka taso, ciki har da batun Koriya ta Arewa. A lokacin da Tillerson yake ziyarar da yake yi a Afirka, shugaba Donald Trump ya bayyana amincewarsa da gayyatar da Koriya ta Arewa ta yi mishi domin shawarwari kai tsaye da shugaba Kim Jong-un nan da watan Mayu, sai dai babu wani takamaiman shiri da aka yi game da taron kolin. A ranar Litinin, Tillerson ya ziyarci N'Djamena, babban birnin Chadi, inda ya gana da shugaba Idris Deby, inda daga bisani ya ce mai yiwuwa nan ba da dadewa ba Amurka. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya kan ziyarar da ya kai Najeriya. Jama'ar wani ƙauye da ke kan iyakar Habasha da Kenya na cikin rudani bayan da jami'an tsaron Habasha suka kashe mutane 10 tare da raunana 11 a ranar Asabar. Mazauna ƙauyen Moyel da tare da rundunar ta musamman da aka kafa a baya-bayan nan domin tabbatar da ko kiyaye dokar ta ɓaci da aka saka duk sun tabbatar da aukuwa al'amarin wanda yake a kudancin Oromiya, yankin da zanga-zanga da matakan murƙushe ta da ƙayar baya suka mamaye. Amma bisa dukkan bayanai, babu wani dalili da ya janyo hakan, wato harin wanda ya zo kwatsam. Jami'an tsaro ɗauke da makamai suka fara harbin mazauna ƙauyen a kan titi da shaguna da wuraren cin abinci, inda suka kashe kuma suka raunana mutane da ba su ji ba ba su gani ba. Mafi yawanci farar hula ne 'yan kimanin shekaru 20. Duk wani ƙoƙari da muryar Amurka ta yi na samun martanin gwamnati ya ci tura. Labaran yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Nepal sun ce wani jirgin fasinja wanda yake dauke da fasinjoji daga Bangladesh ya fadi, ya kuma kama da wuta a lokacin da yake sauka a filin jirgin saman Kathmandu, har yayi sanadiyar kashi akalla mutane 49. Mai magana da yawun kamfanin jirgin US Bangla wanda yake da cibiya a Dhaka, ya ce mutane 71 ne a cikin jirgin har da ma'aikatansa hudu. A cikin fasinjojin 67 kuma 32 'yan asalin kasar Bangladesh ne, 33 'yan Nepal, guda kuma dan China da kuma guda dan Maldives. Shaidun gani da ido sun ce jirgin yayi ta tangal-tangal kuma yayi kasa ainin kamin aikuwar hadarin. Jami'ai sun bayyana cewa an ceto mutane da dama daga baraguzan jirgin kirar Canada mai farfela biyu wanda yake ci da wuta. Babban jami'in gudanarwa na kamfanin jirgin sama US Bangla, Imran Asif, ya dora laifin akan ma'aikatan kula da sauka da tashin jirgi a tashar da ke Kathmandu, inda ya ce sun baiwa matukin jirgin umarin da ba daidai ba domin sauka. Wakilai daga kafofin yada labarai waɗanda suka ziyarci inda jirgin ya yi hadari sun ce jirgin ya tarwatse gunduwa-gunduwa da baraguzai watse akan ciyayi a gefen hanyar saukar jirgin.
Hafsat dan mai soro aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, za mu fara yada zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda kamar yadda kuka ji a shirinmu na yamma, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya kai ziyara ga wakilinmu a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa da cikakken rahoton.
Wannan taron ko ganawar da aka yi tsakanin shugaban Muhammadu Buhari da Mr. Tillerson na Amurka ta zo ne a daidai lokacin da Najeriya ke fama da matsaloli na tsaro, bayan dai matsala ta kungiyar Boko Haram da sace 'yan matan nan su sama da 100 da aka yi a Dabci ta jihar Yobe. Najeriya kuma na fama da tashi-tashin hankula na satar dabbobi, kisan mutane, tashi-tashin hankulan. Bayan da aka kammala gana tsakanin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da Mr. Tillerson, sakataren na huda da ƙasashen ƙetare na Amurka ya gana da manema labaru, inda ya bayyana abin da ya kawo shi da irin nasarorin da wannan taron ya cimma. Yace mun gode wa Najeriya akan irin shugabancin da take badawa a rundunar haɗin gwiwa da ke yaƙi da ta'addanci a yankin Lake Chad, wanda ya shafi haɗin gwiwar ƙasashen Chadi da Benin da Kamaru da kuma Niger, inda sakataren yace babu shakka matsalolin Boko Haram da ISIS na ci gaba da bazuwa zuwa sauran sassa na duniya, kuma dole ne a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a tallafa wa Najeriya wurin samun nasarar wannan yaƙi, musamman idan aka yi la'akari da irin matsalolin kashe mutane dubbai da aka yi da rashin matsuguni na miliyoyinsu, da kuma hana miliyoyin jama'a musamman ƙananan yara samun rayuwarsu da kuma shugabancin da za su iya yi gaba a duniya a rayuwarsu. An kawo ƙarshenta ta hanyar ta'addancin da ƙungiyar Boko Haram da ISIS suke yi a duniya baki ɗaya. Mr. Tillerson ya kuma bayyana manema labaru cewa da shi da shugaba Muhammadu Buhari sun amince cewa za a haɗa gwiwa domin tabbatar da an tallafa wa Najeriya wurin bata horo da kayan aiki da kuma bayanan sirri wanda za su kai ga gano 'yan mata na Dabci da aka sace ba tare da an zubar da jini ba. Dangane da sha'anin demokuraɗiyya da kuma siyasa, Mr. Tillerson ya jinjina wa Najeriya akan irin nasarar da ta samu a zaben 2015, inda yake cewa
Nigeria's elections and peaceful transfer of power in 2015.
Rawar da Najeriya ta taka a nasarar zaben 2015 da kuma mika mulki a cikin natsuwa tsakanin tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe da sabuwar gwamnati, ya nuna wa kasashen Afirka da ma sauran kasashen duniya cewa Afirka za ta iya shirya abubuwa na demokradiya ba tare da an samu tashin hankali ko fitina ba, kuma zabe za a iya shi a cikin ruwan sanyi ya zama karbabbe bisa ga adalci da zai sanya al'umma su bada nasara domin an kawo gwamnati bisa ga tsarin zaɓe mai albarka kuma mai tasiri. Yanzu dai Najeriya da sauran ƙasashen Afirka sun sa ido su ga irin nasarar da wannan ganawar da Tillerson ya yi da sauran ƙasashen Afirka da zuma tallafa musu ta fannin tsaro, yaƙi da cin hanci da rashawa, maganar kasuwanci da kuma bunƙasa cinikayya tsakanin ƙasashen, da irin yadda tallaka na Afirka zai ci moriyar wannan tsari da Amurka za ta fitowa ƙasashen Afirka da shi. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar daga Abuja kuma bari mu kada jihar Plateau inda tun kafin ya tarbi sakataren harkokin wajen na Amurka shugaba Buhari ya kai ziyarar jaddada zaman lafiya kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma ga wakiliyarmu a Jos Zainab Babaji da ƙarin bayani.
A jawabinsa shugaba Buhari ya buƙaci masu ruwa da tsakin a jihar ta Benue da su haɗa kai da jami'an tsaro wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar.
And it's all on you as the leaders of the business communities who come from to keep on in touch.
Yace haƙinku ne a matsayinku na shugabanni daga wuraren da kuka fito ku rika ganawa kuna jagorantar su kuna kuma shawartar su zauna lafiya don dukkanmu muna buƙatar juna a Najeriya. Gwamnan jihar Benue Samuel Otom yace banda rayuka da dama da aka rasa a yanzu haka kimanin mutane fiye da 170 ne ke gudun hijira yayin da kashi 60 daga cikin su yara ne da a yanzu haka ba sa zuwa makaranta. Gwamnan yace a wani shiri na musamman da suka yi wa ƴan ta'addan jihar sun karbo makamai fiye da 700 aka kuma lalata su. Gwamnan Otom yace sam gwamnatin sa bata goyon bayan aikin ta'addanci dan haka basu aje wani dan ta'adda ba. Yace a matsayina na sahihin Krista mai tsoron Allah ba zan kuma ba za mu taba goyon bayan aikin ta'addanci ba. Basarakin gargajiya na kabilar TV Farfesa James Ayatsi ya buƙaci gwamnati ta yi garan bawul wa harkar tsaro ta yadda sarakunan gargajiya za su taka tasu rawar. Basarakin ya kuma buƙaci gwamnatin tarayya da ta magance kwararowar hamada wanda a ganinsa ke taimakawa rikicin ta kuma magance matsalar munanan hanyoyin jihar. Kwamandan ƙungiyar da ke sa ido a harkokin tsaron jihar Alhaji Aliyu Tashaku ya yi jawabi a wurin taron. Shugaban kungiyar Miyati Allah reshen jihar Benue Alhaji Haruna yace
ba a mana adalci ba saboda mun manya da manoma ba mu da wani matsala sai dai akwai wani wasu mutane jiharu wanda suke kai mana kamfani.
Sauran waɗanda suka yi jawabi a wurin taron sun kuma hori muƙarraban gwamnati da su daina furta kalaman da ka iya rurrute wutar rikicin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga makurdi jihar Benue a Najeriya.
To a gaida Zainab, kamar yadda muka faɗa a baya an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan tasirin ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka a Najeriya. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To, za mu fara da jihar Kwara. Wake kan layi a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Bello Garba dina Sokoton Najeriya mai blouse da kayan wuta kala-kala na Sifa Kwara daga Kwara a Najeriya.
To lalle kan. To muna jin ka Malam Bello.
To gaskiya wannan ziyara da wannan bawan Allah ya kawo to babu abin da zamu ce illa muna fatar Allah ya sa abin da ya kawo shi Allah ya sa mu cimma biyan bukata, Allah ya sa musamman ma irin matsalolin da muke fama da shi a wannan kasa ta mu na rashin tsaro da rashin abubuwa dai ga sunan. To ya kamata a ce sun taka rawar gani mun ga cewa waɗannan abubuwa na rashin zaman lafiya ya mun kawo ƙarshe.
To mun gode mai blouse daga Kwara kun bari mu je mu Kano. Wace kala a Kanon Dabo?
To a Kano kana tare da Umar Officer Unguwa Offline mai fata daga Aminan Jinna da Kanon jihar Kanon Najeriya wato Kanon Dabo.
To Haji Umar,
abin da zan faɗa akan ziyarar da ya yi gaskiya abu ne ya kamata a duba su guda uku. Na farko tattalin arzikin Najeriya wanda ya durƙushe, na biyu ya kamata ya duba harkar tsaro, na uku kuma baƙin talauci da muke ciki da wawure kuɗin jama'a da ake yi. Gaskiya ya kamata a duba irin waɗannan abu wanda muke ganin cewa irin waɗannan shugabanni ba sa iya arzata kansu, ni kuma namu suna arzata kansu. Ya kamata a sa irin wannan kishi don koyi. Allah ya kawo mana zaman lafiya, Allah ya kawo mana kuma ƙarshen wawure kudin a Najeriya mu talakawa Allah ya sa mu zama cewa mun zama shugabanni wanda zamu su more mu kuma mu more umar ofisa kanan jihar kanan Najeriya a tashi lafiya.
To mun gode ofisa daga Kano bari mu je mu Binuwai wake kan laye a Binuwai.
Sheki Luka Adamu.
To Malam Luka muna jin ka.
Na kai kusan shekara 8 ina kira number nan wallahi.
Iko Allah gashi wa Allah yayi zamu ji ka. Muna sauraron ka.
Gaskiya ina doke da maganganu da yawa amma wanda zan yi amma da yake yau ne farkon haduwa na da ku zan gaishe ku a huta lafiya.
To mun gode sosai Malam Luka da fatan zaka shirya nan gaba kai magana sosai mun gode da wannan yunkuri da kai. To bari mu je mu Kaduna garin gwamnati muna jin ka.
Bayan kalmar shigar barka da yammaci.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala ina kiran ku daga garin gasar da ke a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala gare ka.
To gaskiya muna masa addu'a ya gama ziyarce-ziyarcen shi lafiya ya kuma koma lafiya kuma da fatan ya zo mana da alkhairi cikin Afirka ne. Wa musamman rikice-rikicen nan su taimaka da kayan ya yi kuna da kayan na'uran da za a gano su masu sa kamfaya a yi magance abubuwa da fatan zai koma can Amurka lafiya.
To mun gode Murtala bari mu koma Kano wace kan laye a Kano.
Wannan ga Lamido Idi ne daga karamar hukumar Basu cikin jihar Kano.
To Lamido muna jin ka. To da alamar layin ka ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu jira ayyukanku game da tasirin ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka kai Najeriya a zinnan. To ga wani kuma daga Sakkwaton Shehuwa kikalla a Sakkwato.
Muhammadu Sani Dogon Daji.
To Malam Muhammadu muna jin ka.
Ni na ga naurayi toho selection ba da wani Najeriya.
Saboda
kwanakin ba shugaban Najeriya suka nemi taimako Amerika ta kama domin a yaƙi da yanta da suka ci ba su sai samu Najeriya jiragen sama.
To amma daga bisani sun sai da ai kamance daga baya sun sai da Najeriya da Buhari ya zama shugaban ƙasa kamance ne.
To rigingimin da ake yi cikin ba kawo shi ba kawo a zangaren ba.
To
ni ga naura yi zai da wani matuwa da hasara ɗaya ma da jaka da jira.
To mun gode da fatan za su gyara bari mu koma Kaduna wake kan laye a Kaduna.
Hello salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Murtala Chofin da Rice kuma daga nan garin Kargwadam na kira waya nan kusa da garin Jaki.
Yawwa don Chof the Rice hello muna jin ka.
To ba shakka wannan ziyara dai da wannan mutumi ke a Najeriya.
Eh.
Mu mun dauka zai dawo yace mana ne ga kudinmu da yan Najeriya suka tattara suka kai mana Amerika suka koye. Mu mun dauka zai ci ga yanan mun dawo muku da abin ku ne.
A'a.
Kamar yana da kyau ayi na'am?
Ci gaba.
Yawwa yana da kyau mu ji an ce yan kudaden da yan wanda suka kwashe mana suka kai Amerika suka koye mana shi ne muka dawo muku da shi yan Najeriya ga yana ayi muku aiki da shi.
To baya ga nan me kuma kake fatan zai faru?
Na'am?
Baya ga nan kuma me kake fatan Amurka za ta yi wa Najeriya koko me zai amfani Najeriya?
Sannan yana da kyau kuma kana ji? A kosu jira da gida aka ce za a shi mana kwanakin baya ni ban so mu riga karfafa mu Amerika nan saboda gaskiya duk abin da suke so su ba ku dole sai sun so su tatse ku wani abu sannan za su ba ku wani abin. Yanzu kaga jirgin nan yanzu haka masu irin shagen hayakin nan za su siyar mana mu kuma.
To da fatan duk za su gyara za su ji wannan bayanin naka kuma su gyara su yi abin da ya dace. To mun gode ma kowannen ku da ya kawo gudunmawa a wannan shirin da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni. Jama'a muna fatan mun sami ku lafiya a wani sabon shiri na labaran wasanni wanda ne yau zamu bude shi da yin ta'aziyya ga wakilin mu na Sokoto wato Murtala Faruku Sanina wanda ya shaka muku wannan shiri din wanda kuma yau mahaifinsa ya cika a cikin Sokoto Allah jikansa ya ramshe shi. To bari mu shiga labaran wasannin ku mu fara da nasarar da Manchester United suka samu na ci 2-1 akan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool a ƙarshen mako nan da muka baro. Abinda ya takaita gibin da ke tsakanin su Manchester United din da kuma Manchester City akan allon maki-maki na Premier League. Wannan dai wasan da ta yi da Liverpool shine wasa na farko daga cikin wasanni guda uku da Manchester United za ta yi a cikin kwanaki bakwai masu zuwa wanda kuma zai nuna makomar matsayinta a wannan allon na maki-maki na Premier League. Wasa na gaba da Manchester United za su yi gobe za su yi shin Allah ya kama Talata da kungiyar kwallon kafa ta Sevilla. Kuma wannan zai zo ne kafin wasan da za su yi ranar Asabar mai zuwa a gasar cin kofin FA Cup wanda kuma nan za su kara da Brighton. Tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Sepp Blatter ya ce Morocco ce ya kamata ta dauki dawainiyar gudanar da wasan cin kofin kwallon kafa na duniya na shekarar 2026. Idan Allah ya samu ga lokacin saboda a cewarsa kalubalen da ke tattare a cikin kokarin da kun kasashe guda uku wato Amurka da Canada da Mexico wanda duk makwabtan juna ne suke yi na su dauki dawainiyar tafiyar da wannan wasan a hade wato ta hadin guya tsakanin su ya su. A gargashin shirin da aka tsara ita Amurka ce za ta dauki nauyin wasanni 60 daga cikin jimillar wasanni 80 da za a yi na cin kofin duniya na shekarar 2026 yayin da Canada da Mexico wacce za ta dauki wasanni 10-10. To yanzu dai an ce da ita Morocco da su wannan kasashen uku da suka hade kai dole su mika takardunsu na bayyana bukatarsu na neman wannan wasan daga yanzu zuwa ran 16 ga wannan watan da muke ciki mana kwanaki hudu suka rage musu. Sabileta din shekaru 82 da haihuwa wanda ya share shekaru 17 yana shugabancin hukumar kwallon kafa ta duniya ya gayawa manema labarai cewa tafiyar da kwallo ta hadin guyuwa ta duniya abu ne da yake tare da matsaloli kwarai da gaske. Yace sun gane haka bayan wasan da aka yi na hadin guyuwa tsakanin Japan da Korea ta Kudu na shekarar 2002 wanda daga lokacin suka yanke kauna da cewa wannan ba abu da ya kamata a karfafa bane. Wannan shine karo na biyar da Morocco take nema a bata damar ta dauki dawainiyar kwallon kafa ta duniya amma bata samu nasara ba. Ta taba gudawa a shekarar 1994 da 98 da shekarar 2006 da kuma shekarar 2010 duk ba wanda ta samu. Yayin da wannan take faruwa ita ma Rwanda ta bada sanarwa cewa ta janye daga kokarinta na daukar dawainiyar kwallon kafa ta duniya ta matasa yan kasa ga shekaru 17 na shekarar 2019 da da aka ce za ta dauka. Shugaban hukumar kwallon kafar Rwanda Vincent Nzamwita ya ce shirye-shiryen da suke yi ba sa tafiya kamar yadda suke so. Da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin yau kuma muna ƙara jaddada ta'aziyyar mu ga wakilin mu Murtala Faruku Sanina kan rashin mahaifinsa Alhaji Abba Maiguru Sanina wanda Allah ya wucikawa yau da safe a can Sokoto. Allah ya ji kansa ya rahamshe shi. Ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Saboda tsananin inda ta'addanci ya kai, lamarin yana barazana ga makomar 'yan Afirka da babu adadi, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a wani jawabi da ya yi kwanan nan. A shekarar da ta wuce kadai, dubban 'yan Afirka ne suka rasa rayukansu a hannun 'yan ta'adda. Mayar da martani ga wannan barazana da ke karuwa, Amurka ta saka takunkumi kan kungiyoyin 'yan ta'adda 7 da ke da alaka da kungiyar ISIS, wadda ya hada da ISIS a Afirka ta yamma da ISIS a Somalia da shuwagabanninsu, a kokarin da Amurka ke yi na toshe kafofin kuɗi da wasu kadarori da waɗannan kungiyoyi ke amfani da su wajen kai hare-hare. Samun nasara akan ire-iren waɗannan ayyukan Iblis, a cewar Sakatare Tillerson, Amurka ta ƙudiri yin aiki da ƙawayenta a Afirka da nahiyar da ma duniya baki ɗaya da ta'addanci ta hanyar magance sillar abubuwan da ka iya jawo tashe-tashen hankula da ke haifar da tsageranci da tsatsaucin ra'ayi da kuma horas da ɓangaren tsaro da za su iya tunkarar harkokin tsaron ƙasashen Afirka. Ta'addanci ba shi da kan iyaka. a yankin Sahel da tafkin Chadi, Boko Haram, ISIS a Afrika ta Yamma, Al-Qaida a yankin Maghrib da wasu kungiyoyin suna da juriya da naci saboda haka suna iya kai hari a yankin baki daya. Kamar yadda sakatare Talasan ya lura cewa samun hadin kan yankunan na da muhimmanci wajen tarwatsa hare-haren da hana kungiyoyin yan ta'adda kitsa wasu hare-haren nan gaba. Kasashen Burkina Faso da Chadi da Mali da Mauritania da Niger waɗanda aka fi sani da sunan G5 da Turanci a yankin Sahel suna hada karfi da karfe wajen yaki da ta'addanci domin goyon bayan kokarin su. Amurka ta yi alƙawarin ba da tallafin dala miliyan 60 a zaman tallafi ta fuskar tsaro da zai taimaka waɗannan ƙasashe biyu a yankin Sahel domin tunkara ta'addanci a yankin. Fiye da shekaru 10 Amurka tana tallafawa yaƙi da ta'addanci a ƙarƙashin shirin da ake kira Trans-Sahara ta hanyar ba da horo da koyar da haɗin kai tsakanin sojoji da jami'an tsaro da masu ruwa da tsaki a arewaci da gabashin Afirka. A gabashin Afirka ma, Amurka tana amfani da irin wannan hadakar a yankin wajen yaƙi da ta'addanci tun daga shekarar 2009. Bugu da ƙari, asusun yaƙi da ta'addanci wata dama ce mai muhimmanci ga ƙawayen Amurka a Afirka za su iya amfani da ita wajen daƙile ta'addanci. Tun shekarar 2016, Amurka ta ba da tallafin kuɗi fiye da dala miliyan 140 don taimakawa ƙawayenta suna yaƙar 'yan ta'adda kafa mafaka da ɗaukar mutane cikin ƙungiyoyin. Hakan nan, Amurka tana taimakawa ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka a Somalia horo da ba ta kayan aiki da shawarwari da jiragen yaƙi waɗanda suke da matuƙa masu tattar bayanan sirri da goyon baya domin ƙasashen Afirka su samu ƙarfin yaƙi da ta'addanci a Somalia. Babu sha yanzu magani yanzu ga barazanar ta'addanci, amma Amurka ta ƙudura aniyar tunkarar wannan ƙalubale kai tsaye tare da haɗin kan ƙawayenmu ƙasashen Afirka domin nahiyar ta kasance wuri mai wadata da 'yanci da tsaro. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kamu ga labaran duniya amma fa a takaice.
Jami'ai a Nepal sun ce wani jirgin fasinja wanda yake dauke da fasinjoji daga Bangladesh ya fadi ya kuma kama da wuta a lokacin da yake sauka a filin jirgin saman Kathmandu har yayi sanadiyar kashe akalla mutane 49. Jama'ar wani kauye dake kan iyakar Habasha da Kenya na cikin rudani bayan da jami'an tsaron Habasha suka kashe mutane 10 tare da raunana 11 a ranar Asabar. Mazauna kauyen Moyal dake wato tare da runduna ta musamman da aka kafa a baya-bayan nan domin tabbatar da ko kiyaye dokar ta baci da aka saka duk sun tabbatar da aukuwar al'amarin a kudancin Oromia yankin da zanga-zanga da matakan murƙushe ta da ƙayar baya suka mamaye. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai yanke tsawon ziyarar da yake yi a Afirka da kwana ɗaya domin tunkarar waɗansu al'amuran da suka taso ciki har da batun Koriya ta Arewa. A lokacin da Tillerson yake ziyarar da yake yi a Afirka, shugaba Donald Trump ya bayyana cewa ya amince da gayyatar da Koriya ta Arewa ta yi mishi domin shawarwari kai tsaye shi da shugaba Kim Jong-un nan da watan Mayu, sai dai babu wani takamaiman shirin da aka yi game da taron kolin. Amurka ta faɗa a yau Litinin cewa har yanzu bata ji daga Koriya ta Arewa ba, tun bayan da shugaba Donald Trump ya amince ya haɗu da shugaban Pyongyang Kim Jong-un wanda yake saniyar ware. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a ziyarar da ya kai Najeriya ya ce ya kamata Amurka ta ji wani bayani kai tsaye.
To masu saurare, da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna sake yin ta'aziyya ga wakilinmu a Sokoto Murtala Faru Sanyina wanda ya yi rashin mahaifinsa a yau ɗin nan Alhaji Abba Maigoro Sanyina. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Hafsat da Tattayani da wanda ya haɗa mana sautin Boko, wacce ta haɗa mana sautin Julie Restoration, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Suleiman Altarwali, ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai kuma gobe.